الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم الاثنين شاتقوس دوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الريح دود ثلاثين دوكو هما بشدة دوت تقوس shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 141 a cikin karatunmu na tafsirin suratul an'am a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Kamar yadda muka saba, za mu fara da amsa tambayoyi. Kafin mu fara, akwai waɗanda suka turo ƴan uwa su musu addu'a kan biyan bukatunsu na alkhairi. Allah biya musu bukatu na alkhairi. Masu zuwa wajen nan, ina sanar da su cewar yana da kyau da yake nemi ƴan uwa su yi maka addu'a, kuma muna fata addu'ar da muke yi haka din ta zamanto wato addu'a ce amma ga magaru kowa ya zamanto ya samu. To amma ina tunatar da mu da albarkar majlisi irin wannan, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واتو باو انس متاني دس كتب زماء جكين لايكي دك جكين اكونا الله واتو مثل لايكي سنا كرنتا لتاتن الله واتو القرآن سنا درسن تتكانونسو فاچه سكينة تاسوكا اغريسو كما ملائكوسن للبئسو kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi. Shahid a nan wajen shine wato lullubewar mala'iku, zuwan mala'iku. Mala'iku idan suka zo waje, shaidanu suna guduwa. Bayan kuma shaidanu suna guduwa, suna yin ta'amini, suna cewa amin akan addu'ar da suka ji muminai na yi. Dan haka ne aka ruwaito ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kuka ji sharar zakara, to ku roki falalar Allah, domin ya ga mala'ika ne. Al-Qadhi Iyad ya ce, ma'ana a lokacin da ka ji ya yi, to ya ga mala'ika. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu da yin addu'ar neman falalar Allah, saboda kwaɗayin mu samu mala'ikan da zakara ya gani ya ce amin. To wannan fa ta yi lokacin ma da za ka yi addu'a mala'ikan ya ce lokacin da, amma dai aka ce dai ka gani saboda ƙauna. To ballantana wajen da yake tabbas ne nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna zuwa wajen, kaga min babu aula mutum ya addu'a da fatan cewa zai samu karban addu'a. Dan haka mutum shi tsakaninsa da Allah yana zaune ya rinka addu'a a cikin irin wannan majalisi, a tsakaninsa da Allah, Allah yana jin addu'arsa, ko mala'iku da Allah ya wakilta a wajen suna jin abin da yake faɗa, za su ce amin akan addu'arsa. Sai wannan ƙarin alkhairi ne kan wato, duk da yake yana da mutane dai suna cewa suna yin wasiya ai musu addu'a, kuma taimaka mana suke yi mu samu lada. Dan yayin da muka yi musu addu'a, Allah zai, mala'iku za su ce amin wa laka mithluhu, amin kai ma a baka kamar sa. To amma kuma suka da su sake da wato albarka da rahama da Allah madaukakin sarki ya bude musu ta, saboda albarkacin halartar majalisai irin wannan majalisan da ake karatun, ake darasin alqur'ani a cikin masallatai, saboda abin da suka kunsa na wannan rahma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A tambaya ta farko, ina so a yi wa iyaye nasiha akan haƙƙin ƴaƴansu wajen aurar da su. Sai su ce wai ba za su aurar da su ba sai sun yi jami'a, kuma ko da ta samu miji na gari ne, ga kuma yadda jami'o'inmu suka zama abin ba tsari. A taya mu da addu'a wajen su gane gaskiya akan aure ya fi karatun zamani. Na gode. Gaskiya wannan abin nan nasiha ce mai kyau, kuma yana daga cikin abin da wato addininmu ya yi tarbiyyantar da mu a kai, da ya wajaba iyaye su sani. Kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنتهم في الأرض تكون فتنتهم في الأرض وفساد كبير. إذا وند كوكا يدا دا الدين نسا دا كما أمانة da addininsa da amanarsa a wata riwayar wa khuluquhu da addininsa da halayensa to ku aura masa wato wannan kitabi ne ga iyayen yara waliyai masu aurarwa idan wanda kuka yadda da addininsa da halinsa da amanarsa yazo muku to ku aura masa in ba ku yi ba to fitina za ta kasance a bayan kasa da barna mai girma fitina za ta kasance a bayan kasa da barna mai girma saboda aka fitinar shine kan cewar ya zamanto an saba ma Allah yayin da ya zamanto halal ya fatkara ya gagara to shikenan kuma an saukake a aikata haram ne wanda yake kuma wannan fitina ce wannan ko barna ce mai girma Allah ya kiyaye saboda haka kwarai a iyaye ya kamata su kula da wannan musamman fa wannan zamanin da kuna gani a matan sun yi yawa mata suna yin shekaru har su wuce shekarun da ake kaunar a auri mace saboda kuruciyarta a ciki har su wuce wannan shekarar ba ta samu miji ba ga kyan ga asalin ga ilimin ga bokon an yi shi har an kure shi amma kuma ba miji kuma ita da za a bata zabi tsakanin wannan dogon bokon da mijin da mijin za ta zaba to da abin shine abinda take nema kenan suturarta da sauransu dan haka kada ai kuma sannan kuma auren baya hana mace ta aure kuma ta yi karatu sai dai su ma maza din su rinka kaddara wannan su rinka ba ma macen da tayi da take da sha'awar ta tsaya ta yi ilimi a dan ta samu matsayi na ilimi da kuma abinda zai karfafa mata wato a matsayinta a cikin al'umma dan yanzu yana daya daga cikin abinda yake wato yake kaddara kafa'a ta al'umma duk da yake kafa'a abinda za a ce tsaron mace wajen aure shine addini kamar yanda yake a masabar Malik da masabar Imam al-Bukhari waɗansu suna cewa nasaba ne waɗansu suna cewa matsayi ne to amma abinda mutane suke yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace tun kahul mar'atu li arba ana auren mace dan abubuwa guda hudu dan asalinta da hasabinta shine matsayinta a cikin al'umma da addininta da kyanta da kuma dukiyarta to abinda yake ƙara al-hasab matsayi a yanzu a cikin al'umma da wannan karatu da don saboda ilimi ne koya yake a ilimin addini ya fi shi ko shakka babu amma shi ma ilimi ne da ya fi mara shi wanda yake da ilimi na addini ya fi wanda yake da ilimin boko ba shi da ilimin addini ko mai girman ilimin bokon nan sannan wanda yake da ilimin boko ya fi wanda ba shi da ilimin boko ba shi da ilimin addini saboda haka abu ne wanda yake zai ƙara matsayi ga mace kuma abu ne wanda yake wato a bisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hikayan abin da yake faruwa na al'adar mutane saboda haka babu laifi abin da yake zai ƙara ma mace matsayi ya zama tukan cewa ta yi kuma ya kamata maza su rinka taimaka musu kyale su kansu wannan din amma har ya zama to dan a samu wannan ilimin a salwanta mata damar wato samun miji wanda yake kufu'i daidai da ita wanda yake tsaranta mai daraja mai imani mai addini domin wannan kuma gwal ne a cikin al'umma to iyaye ya kamata kada su cuci ƴaƴansu akan wannan akwai kisar wata mata da tun tana da shekara 18 manema suke zuwa ba a kasar nan bane a wata kasa ce da sun kasashen Larabawa kuma wanda yake bani labarin kisar ba wai irin labarin nan ne labari ne na wanda ya sani tun tana a shekara 18 manema suke zuwa uban yana cewa a'a da wani dalili bisa wani dalili a'a a bari sai ta yanzu ta shiga cikin ta gama tana sanawi bari in ta gama secondary tukuna a gani bayan ta gama sai a'a ko wani dalili da yake kawo har ta wuce har ta bama 30 baya tun masu zuwa suna zuwa har suka daina zuwa da uban ya zo mutuwa ta kaurace masa ba ta da haƙƙi dan haramun ne ta kaurace ma mahaifinta amma dai aka kirawo ta ya matsa cewa sai ta zo asibiti ya ce na san na shiga haƙƙinki abinda nake fata ki yafe min ta ce ta ba ta yafe masa ba sai sun yi shari'a gaban Allah da haka ya mutu da wannan bacin ran saboda ya ga cewa ya shiga cikin haƙinta. To hakika kan wannan ya shiga cikin haƙinta domin idan sanadiyar wannan ta je ta fada hanyar zinace-zinace da hanyar alfasha shine sababi, shi ya sababa. Saboda haka iyaye su ji tausayin ƴaƴansu su kula da cewa tsara haƙƙin Allah shine komai albarka a rayuwa, shine komai albarka a rayuwa. Idan mace ta tsara haƙƙin Allah, abinda take nema na albarka duniya da lahira za ta samu. To kuma abinda zai taimaka mace ta tsara haƙƙin Allah shine aure, dan shine za ta cika addininta, da shine za ta cika addininta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa addat zakata maliha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati shi'ti. Idan mace ta yi sallolin ta biyar, ta bada zakar dukiyarta, ta yi azumin watanta shine na Ramadan, kuma ta bi mijinta, za a ce mata ki shiga aljanna ta dukkan kofar da kike so. To kaga da shine za ta cika addinin ta kenan, biyayya ga miji. To wanda yake mata da mijin da za ta bi shi, kaga an haramta mata hanya da za ta samu rahmar Allah cikin sauki. Don haka da Allah iyaye a kula da wannan, iyaye ƴaƴa dinnan wato amana ne a hannun iyaye, ƴaƴa amana ne a hannun iyayen su maza da mata. Wani lokaci kaga rigicin daga wajen iyaye maza yake, wani lokaci kuma daga wajen iyaye mata. To koma wane ne yake da haƙƙi, ya kamata ya ji tsoron Allah akan wannan amana da Allah ya danka a hannunsa. Amanar mutum ne mai rai, wanda yana zai iya yin abin da yake so, amma Allah ya danka shi a hannunka. Mace ce ta musulunta amma kuma suka ci gaba da zama da mijinta yana matsayin kirista, yaya matsayin auren su yake? Ba a aure idan mace ba a aure tsakanin tsakanin wanda yake ba musulmi ba da musulma, babu aure. To amma kowace kabiya ba za a yi fatawa akan wannan, shine bayani. To amma fatawa akan kabiya ayyanannan, wannan tana buƙatar su zo da fatawa da don ai musu fatawa, saboda kowa akwai hali da waɗansu suke shiga ciki. Domin yanzu alal misali kamar mace ta zo za ta musulunta, ya zamanto kan cewar ta ce amma ita ba zai yi ta rabu da mijinta ba, sai ya musulunta. Ba a ce a to ki tafi gaskiya, sai kin je kin shirya, in kin san zaki iya rabuwa da mijin ki, ba baki kalmar shahada. Wannan ka hana ta karɓan kalmar shahada a kan abin da yake, wato in ta karɓi kalmar shahada ta yi shi sabo ne, amma abin da take ciki ko kafirci ne. In ta mutu ta za ta je ta yi kafirci, ta zauna a cikin kafirci shi ya fi hatsari bisa ta yi musulunci tana saɓon Allah. Gara ta yi musuluncin, in ya so daga fun Allah ya ƙarfafa imaninta a hankali sai ta samu, in bai musulunta ba kuma auren ya rabu. Amma ka ce shi ne sharaɗi da za ka sa, sai ta yi wannan, ba a yin haka. Wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai musulunta, ya ce amma ina da sharaɗi. Ya ce me sharaɗinka? Da sharaɗi na sallah biyu kawai zan iya yi, ba zan iya sallah biyar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka musulunta za ka yi sallah biyar ɗin. Kaga bai ce to kana da sharaɗinka ba, bai kuma ce a sai a lallai ka canza wannan sharaɗin ka, ce yace ka musulunta za ka yi sallah biyar. Wato hanyar dai da za a yi a nuna wa mutum rashin saninsa, kuma kada gifce wani abu da zai hana shi karɓan musulunci, kai kuma ka hana shi ɗin, ka nisantar da shi da karɓan musulunci, ya zamanto ka hana shi samun rabauta, kada a yi wannan. Za a iya bin mata maza sallah? Idan a sallar jam'i ne ba za a yi ba, saboda wilaya ce, kuma wilaya a abin nan maza ake ba ma. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, mutane da suka jibinta al'amarinsu ga mace ba za su samu rabauta ba. Bisa wannan ne aka haramta ma mace ta zamanto alƙaliya, aka haramta ma mace ta zamanto shugaba na al'umma baki ɗaya, wato gwamna ko shugaban ƙasa ko shugaban local government. Bisa wannan ne kuma aka haram aka hana ta tayi limancin sallah sabanin wadansu malamai da suke ganin za ta iya yi, to mata maza ana ba shi hukuncin mace ba zai yi sallah ba. Haka zalika idan ma sallah ce zai za ta iya ma mata sallah, saboda ita mace ce wa ziyada amma ba ta kai namiji ba, so za ta iya musu sallah, ai zai iya musu sallah kamar yadda namiji zai iya musu sallah. Idan ba ta maza kwarai mace ce wa ziyada amma ba ta kai namiji ba, bai kai namiji ba, amma maza ba a zahir ba zai musu sallah ba, hatta ko ba a masallaci bane, wato a idan aka yi taro akwai yan irin wannan ba za a kaddamar da shi yayi sallah ba, kamar yanda mace ba za ta yi sallah ga maza ba. Wallahu ta'ala a'lam. Eh mana shigo ya sallah tare da maza, zai sallah tare da maza kwarai da gaske, zai gaisa tare da maza, ai ba za ka yi masa mu'amala ta wajen wannan akan cewa mace ne ba, ka ce kamar da halatta ka kalle shi ba, da halatta kai musafaha da shi ba, ina namiji ne. Na'am. A'a ba dan dodo ba. Dan dodo muhannas ake ce masa, al-muhannas, muhannas mai mayar da kansa mace, ƙarfi da yaji bayan shi ba mace ba ne. Eh? To mata maza shi ne wanda yake an da ake cema da turanci hermaphrodite, wanda yake a ko kuma ana ce masa trans abin nan transsexual, wato yana da al'aura ta mace da al'aura ta namiji. Al'aura ta mace da al'aura ta namiji, waɗansu akan yi musu aiki a mayar da su ɗaya daga cikin jinsin, to yawanci a nan wajen a waɗansu a inda ba musulmi ba sai ga wani ya je shi sha'awa kawai yake yi, shi ya fi sha'awar shi ya zama mace, saboda haka sai a yi masa aikin da za a mai da shi mace, wani kuma ya sha'awar a mai da shi namiji. To a cikin irin wannan ana akan nemi at-tabibu shar'i, likita wanda ya san shari'a, shine likita sai ya bada, yawanci kai likitocin a kasashen musulmi wanda suke shari'a kamar a kasar Saudi Arabia ba a irin wannan aikin, har sai an nemi ra'ayin malami wanda ya san shari'a kuma ya san ilimin likitanci, to shi zai tsaya ya duba likitar su duba daga halittarsa shin a mace ne ko kuwa namiji ne, tunda su likitocin suna sani daga cikin halitta. Wani lokaci iyaye za su je su kai yaron su ce su gashi shi kulli yana cikin mata, saboda haka a yi masa operation din ya koma mace, saboda yana da alamar su. Su kuma a wajen likitoci sun ga kan cewa wannan ba mace bane, namiji ne. Idan aka yi masa aikin ya koma namiji shine yafi dace, shine ya dace da ɗabi'ar sa bisa akasi. To bisa abinda likitoci suka tabbatar ta haka za a yi, sai malami tabibu shar'i sai ya fatawa kan a yi wannan aikin. Sannan malami ya cikakken tafsirin wannan aya, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Cikakken tafsiri zai zo a cikin tafsirin da muke na surat Ali Imran. Saboda haka ka rinƙa bin mu a tafsirin da muke bayan sallah a wannan masallaci duk ranar Lahadi, cikakken tafsiri. Amma ma'anar ayar fassarar ta shine waɗanda mutane suka ce musu haƙiƙa rundunonin mutane sun haɗu domin su yaƙe ku ji tsoronsu, wannan magana sai ta ƙara musu imani, suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla da shi a madogara. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai kan sun ji kan cewa Abu Sufyan ya tara mutane zai sake dawowa bayan yakin Uhud don ya ƙara tabbatar da an murƙusar da musulmi bayan raunin da aka yi musu, shine dan Abu Sufyan ya jefa tsoro da razani a cikin zukatan sahabbai kada su ce za su biyo shi ta hanya, sai ya tura waɗansu daga cikin wato ƙabilun Larabawa da suke da hilf da suke da wato alƙawarin taimakekeniya da juna tsakaninsu da Qurayshawa, cewa ku je ku idan kun haɗu da musulmi ku gaya musu kan cewa to mutane fa Abu Sufyan fa yana nan ya tara muku rundunar mayaka zai dawo ya tara dukusar da ku. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabbai suka nufi su je su samu Abu Sufyan. A hanya shine sai aka hadu da su sai ake gaya musu wannan dan a ba su tsoro, wannan bai ba su tsoro ba. Fazadahum imanan sai ya kara musu imani. Shine da yazo yace ku ji tsoron su ku koma kada ku bi su. Wannan fadin da aka yi musu domin a razana su sai ya kara musu imani. Suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su. Shine suka dawo da ni'ima daga Allah, wata mummuna bata same su ba. Ni'imar da suka wattaba ridwanallahi kuma suka bi yardar Allah. Ni'imar da suka samu shine suka ci kasuwa wadda a garin da suka je Hamra'ul Asad kasuwar tana ci. Suka ci kasuwa suka samu riba ta abinda suka yi na ciniki, suka kwaso kaya da araha suka taho da su Madina suka samu riba, kuma suka bi yardar Allah, sun bi umarnin Allah, wani cuta bai same su ba. To shine ma'anar wannan ayar. Sannan yake cewa jiran lailatul qadr yana farawa ne daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir, ko kuwa wasu sa'o'i ne a cikin daren keɓaɓɓu ake rayawa don a jace da shi. A jiran lailatul qadr tun daga faduwar rana ne, daga dare ya faɗi. Saboda haka daga dare ya faɗi hatta addu'ar da za ka yi ta buɗe baki addu'a ce da ake yi cikin daren lailatul qadr, za ka kada kai sake da wannan addu'a. Da sallar magharibar da za ka yi, da nafilar da za ka yi, da duk zikirin da za ka yi tun daga wannan lokaci har huduwa alfijir, duk wannan lailatul qadr ne. Tunda ya shi ne ma'anar laila. Al-laila, abin nufi da al-lail shine idan aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams. Idan dare ya fuskanto daga gabas, rana ta fadi, wuni ya juya baya daga yamma, rana ta fadi, to shine faqad aftara as-sa'im, mai azumi yayi azumi, wato azumin sa ya kare. To kuma karewar azumi shine al-lail, thumma atimmu siyama ila al-lail. Wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shine al-lail, faduwar rana. To kuma ishi da lailatul qadr, Allah ta'ala ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr, aminci shine a cikin wannan dare hatta matla'il fajr, har huduwa al-fajr. Saboda haka gabaki ɗaya daren ne, gabaki ɗaya. Dan haka ba a sake da tun daga faduwar rana ake yi ma ita daren lailatul qadr shiri. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
الله تعالى يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات. الله شيني وندا يهل تشي لمبنا واتو غونكين إني بي معروشات وأن دسوكي واتو ماسو رمبنا وندا تكي تكي وندا أكي مصر رمبا تكي يأتو أثمر رمبا وغير معروشات وندا تكي يأتو أكسا والنخل والزرع كما يهل تشي wato dabinai, jinsi na dabinai, wazzar'a da kuma jinsin amfanin gona wanda yake fitar da tsaba, kamar wato su alkama da shinkafa da sauransu. Mukhtalifan ukuluhu, waɗanda suke wato ɗanɗanansu mai saɓani da juna ne, kowanne da irin ɗanɗanan a cikin ukuluhu ɗin yana komawa ya zuwa ga wato da dabino ɗin da kuma wato azzar'a, dukkan wato tsaba ta kwaya wadda wato tsaba ta amfanin gona da ake ci, ɗanɗanan su daban ne, ɗanɗanan dawa daban da ɗanɗanan gero da ɗanɗanan alkama. Haka zalika a dabino, dabinon iri-iri ne, akwai saka'i, akwai rabi'a, akwai sukariya, akwai Safawi, ga sunan dai za ka ga an rubuta sunayen su in ka je Madina wajen jinsi 26 na Madina kawai, kowanne kuma da irin nasa ɗanɗana. Mutashabihan wa ghayra mutashabihan, wan nakhla wa zar'a wa zaituna wa rumman, kuma ya halici wato itacen zaitun wa rumman da itacen rumman. Zaitun kamar yadda muka amfane shi, muka ambace shi, wato dan itace ne wanda yake ake fitar da ake tatsa mai a cikin sa. Wa rumman da rumman shi ma dan itace ne wanda ake ci na marmari. Mutashabihan wa ghayra mutashabih, masu kama da juna, wa ghayra mutashabih ba kuma masu kama da juna ba, suna wato kama da juna a launi da mazhari, ka gansu duk launin su ɗaya, duk irin su ɗaya. Wa ghayra mutashabih amma kuma ba masu kama da juna ba a ɗanɗano. Kulu min samarihi idha asmara, ku ci daga wato ɗa wato amfaninsa, shine shine wato ko ɗan itace ko kuma shi zangarniyar abin da ya fitar amfanin gonar. Idza athmara, idan wato ya fitar da wannan amfanin nasa ya zamanto ya nuna. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku fitar da haƙinsa, ku bayar da haƙinsa. Yawma hasadihi, ranar girbinsa. Inna wala tusrifu, kada ku yi barna wajen cin. Innahu la yuhibbul musrifin, lallai shi Allah baya son masu barna. A cikin wannan wato tazkiri ne, tunatarwa ne da Allah ta'ala yake yi ga irin ni'imar da yayi mana, da ni'imar da yayi ma jinsin mutane, ya sanya duk abin da suke bukata domin rayuwarsu da abin da dabbobin su suke bukata domin rayuwarsu duk a cikin kasa ne, kuma duk shine ya bayar, duk shine ya bayar. Za ka ga mutum zai iya rayuwa koda babu masana'anta, mutum zai iya rayuwa koda babu lantarki, mutum zai iya rayuwa a cikin tsibirin da ba kowa, mutum zai iya rayuwa. Akwai wata kissa da ake bayarwa ta wani mutum da shi da matarsa sun shiga cikin kwale-kwale, sun shiga cikin jirgin ruwa, za su tafi wata ƙasa su je su bikin wato su je su makon murnar sun yi sabon aure, abu da ake cewa shaharul asal ko wato watan watan zuma, kamar yadda ake faɗa watan zuma. Sai iska ta kwashi wannan wato jirgin ruwa, suka abin nan hatsari ya zo, amma suka samu suka riƙe wani katako da shi da amaryar tasa har suka je suka faɗa wani tsibiri. Suka faɗa wannan tsibiri, babu wani mutum, babu wani makhluki a ciki, babu kuma hanyar da za su sadar da bayanin inda suke a cikin ungurmin cikin teku. Saboda haka suka zauna a nan suna ci suna cin abinci daga ƴaƴan itatuwa, suna cin nama daga farauta da yake yi daga su zomaye da kurege da sauransu, har suka samu ɗa a wannan waje. Bayan sun samu, lokacin da suka samu ɗa, sai ita matar sai take koya masa yadda rayuwar gari birni take, sai ta je ta ɗan samu kara, sai ta sassaƙa masa yadda ake yin gida, ta sassaƙa masa tashar jirgin ƙasa, ta yi masa jirgin ƙasa yana gani. Shi yaro bai san me jirgin, wata ran sai uban ya zo sai ya yi fatali da duk wannan kayan wasa, sai ya ɗauke shi ya ce kin ga gayar, sai ya je ya jefa shi cikin teku yana nema ya habu zai nutse, sai ya je ya tsamo shi ya nuna masa yadda yake, yadda zai yi linƙaya, yadda zai hau bishiya, da yadda zai yi farauta, da yadda zai yi noma. Ya ce wannan shine ilimin da zai amfane shi a nan, ba ilimin mota da ilimin labarin jirgin ƙasa ba, wanda wataƙila har ya gama rayuwarsa ba zai ga jirgin ƙasa ba. To wanda zai nuna maka cewar mutum yadda Allah ya yi shi, ya ba shi abin da zai rayu dominsa. Dina da ake maka tsarin wato gwamnati da abin da masana'antu da sauransu za ka iya rayuwa ba. Yanzu dai kaga waɗannan daga su sai halittar Allah, amma Allah duk ya ba su abin da suke amfani. To wannan Allah yana tunatar da mu da irin abin da Allah ya ba mu ne, na wato abin da yake rayuwarmu da shi za ta miƙe shine abinci. Ya ce Allah shine ya halicci aljannatu, wato aljannatu anan wajen kamar yadda muka ambata su ne lambuna, kuma da aka ambaci ma'arushatin wa ghaira ma'arushatin, wannan ishara ne ya zuwa ga cewa lambunan da ake nufi lambuna na inibi, domin inibi shine wanda yake ma'arush da ghaira ma'arush. Inibi akan yi masa rumfa ko ya rinka yaɗo a sama, sai kaga ya zama to kamar taki ya daukaka amma kuma in za kuma iya kyale shi in aka kyale shi ba ya masa wannan rumfa ba sai ya yaduwa kasa to wannan ishara ne ga irin waɗannan gonaki na inibi wato Allah ya halicci lambuna na ilimi na inibi sannan ya halicci lambuna waɗanda suke na dabinai annahal jinsi ne dabino kamar yadda muka ambata dabino jinsi jinsi ne nau'i nau'i ne yanzu kaga dabinan shuwarin daban yake da dabinan Niger daban yake da na dan Mali ko a cikin ƴaƴan itatuwa haka zalika ko a cikin kamarsa akwai dabino irin dabinan kasashen Saudi ke dan kankani amma kuma dabinan shuwarin za ka ganshi dogo wani da ba za a iya daukan furan nasa ba sai an hau sama amma kuma wani dabinan kuma tinwanun daniya kamar yadda aka ambata wato nonon sa gashi nan yana dab da kasa wanda ba sai ka hau sama ba za ka iya girbin sa sai kawai ka je kawai a je a yanke shi to shi yasa Allah ya ce wan nakhla an-nakhla jinsi ne yana nuna kan cewa jinsi daban-daban na dabinai wanda ke kuma sanannu ne muna ganin su a wan nakhla wa zar'a haka kuma wato abinci wanda ake noman sa na tsaba kamar su alkama kamar su masara kamar su shinkafa kamar su maiwa da sauransu duk Allah madaukakin sarki shi ya halicci gonaki waɗanda suke da wannan wa zaitun da kuma zaitun din shi ma kaga akwai kore akwai baki akwai mai akwai mai ƴaƴa manya-manya akwai mai ƴaƴa ƴan kanana akwai mai kuma irin wanda zaka ga ba baki bane kaga wato ruwan kasa-kasa ne mai amma mai duhu duk wannan yana daga cikin yin Allah abinda Allah ta'ala ya halitta ne tunda ko ba wanda yake halittar wannan in ba Allah ba mutashabihan Allah ya sifanta su da at-tashabuh wato suna masu kama da juna amma kuma ba masu kama da ɗanɗanan su ba mai kama da juna ba a can a farkon ayar aka ce mushtabihan wa ghayra mutashabih nan kuma aka ce mutashabihan wa ghayra mutashabih kuma duk ma'anar ɗaya ne da mushtabih da mutashabih duk ma'anar su masu kama da juna to amma Allah madaukakin sarki da yake littafin sa littafi ne balarabi ya ci kira shi qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj qur'ani balarabi ba mai karkata ba babu karkata a cikin hatta uslubin maganar sa to wanda ke cikin harshen larabci na wato kawata zance yana cikin alqur'ani dukkan balaga ta harshen larabci yana cikin alqur'ani to yana daga cikin balaga kada ka kawo abu guda daya ka sake maimaita shi at-takrar idan babu wata fa'ida ba a san sa yana daga cikin abin da ake aibatawa a cikin albalaga shi yasa kaga waɗansu wanda ba san larabci ba sai su ce me yasa Allah ya ta maimaita fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban kalma ɗaya aka ta maimaita ta kace to kai har suke cewa a to ai wannan ai rashin balaga ne a cikin balaga ba a so a maimaita ba ta maimaita abu kace to wannan ya nuna kan cewa baka san balagar ba Allah da ya maimaita a kowanne yana fadan wato ala wato ni'imar Allah da take ciki da Allah yake cewa wacce ce daga cikin ni'imar Allah kuke inkari ba ita ce wanda ya sake maimaita ta ba saboda haka sai ya sake fadan wannan tambaya saboda kowace ni'ima ce daban saboda haka a kowace ni'ima ya dace Allah ya tsayar da kai akan wannan ni'imar ce to daga wacce ni'ima ce kuma kake karyatawa yasa ya ta maimaita ta to amma a nan wajen da yake duk ma'anar ɗaya ne sai Allah ya maimaita uslubi can ya ce mushtabihan wa ghayra mutashabih nan kuma ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih dan a samu almushakala dan a samu tanawu kai nau'i wan nau'i daban nan fadan abu wanda yake ma'anarsa ɗaya kada a sake maimaita shi da kalma guda ɗaya shi yasa zaka ga wato Imam al-Bukhari shi ma irin wannan wato gwanintar ya ɗauka ya ittibati ta alqur'ani idan ya tashi kawo maka hadisi a cikin littafin Sahihul Bukhari idan ya tashi kawo maka hadisi guda ɗaya sai dai maimaita shi kamar hadisin innamal a'malu binniyat kaga sai ya bude shi da riwayar Humaidi yace haddathana al-Humaidi qala haddathana Ali ibn al-Madini an Sufyan ibn Uyayna qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Alqamah ibn Waqqas an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Alqamah an Umar ibn al-Khattab amma dai tashi maimaita hadisin a wani wajen kuma kama a kitabul hiyar sai ya canza a cikin isnadi duk da yake hadisi ne tsaye kuma ya inganta maimakon ya sake maimaita shi da wancan sai ya ce a'a ai babu gwaninta na nurin qur'ani shi ma yake mana ya canza sai ya kawo shi da riwayar Ali ibn al-Madini daga Sufyan ibn Uyayna can ya kawo shi daga riwayar al-Humaidi daga Sufyan ibn Uyayna afwan naci al-Humaidi an Ali ibn al-Madini al-Humaidi an Sufyan ibn Uyayna kala a cikin wato uslub a isnadin, wani lokaci kuma zai kawo idan ya zamanto da isnad hadisi ɗaya ne, isnadin nasa bai canza ba a wajensa matalin, to yakan ya sake maimaita shi sai ya kawo shi da sigar ta'liq, sai kawai ya ce wa qala Umar ibn al-Khattab sai ya faɗa. To duk wani daga cikin wato abinda malamanmu suka samu na ilimi wanda suka yi iktibasinsa daga cikin wato kula da Al-Qur'ani, kulu min samarihi, ku ci daga cikin ƴaƴan itatuwansa, nan wannan umarni ne, to amma umarni ne ba na wajibci ba, ba a ce dan kayi noma dole sai ka ci ba, balantana a ce wannan wajibi ne, wannan na al'amru lil ibaha ya halatta, wato kulu ku ci imtinani ne Allah yake, wato yayi muku wannan ku ci, wato halal ne gare ku, kuma a cikin nan akwai raddi ga mushrikai, Allah ya ba ku wannan sannan ku haramta, ku ce hadi an amun wa harfun hijrun, ku ce kun togace su ba wanda zai ci, wa ya hana ku, Allah yana cewa ku ci, waɗansu shaytanu su zo ce muku kada ku ci, saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga mushrikai, akwai kuma bayanin tausi'ar Allah, Allah ya luwata, Allah ya ce ku ci ku sha, ya ba ku, wato ma'ana halal ne, kul man harrama zinatallah, wa ya haramta adon Allah. Sannan a cikin wannan akwai tunatarwa dan a faɗa abin da zai zo baya, ku ci wato ne muku ni'imar wannan abu, dan haka ku ci, sannan kuma ku bada haƙƙi, dan kaga idan za ka yi ma mutum umarni, idan za a yi yayin da Allah zai mana umarni sai ya tunatar da mu da ni'imar, dan mu san kan cewa eh tunda ku Allah ya mana wannan, dan ya nemi mai kaza, wannan daidai ne, shi yasa sai wato dan sai Allah ya soma shimfiɗa ni'imar, san cewa ku ci daga cikin wannan arzikin da na baku, wa atu haqqahu yawma hasad, sannan ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbin sa, yawmal hasad, abinda ake nufi da yawmal hasad shine ran da ake girbi, waɗansu sun ce ran da ya nuna, waɗansu sun ce kuma ran da ake zuwa a yi kardado, wato a kiyasta nauyin sa nawa, kuma idan ya bushe ya zamanto dabino yawan sa nawa zai zamanto, amma sahih abinda ake nufi yawmal hasad shine zahirin sa, ranar girbin sa, haka aka karanta shi hasad bi fathil ha, amma waɗansu daga cikin ƙurra sun karanta shi tifad bi kasril ha, ma'anar sa girbi, wannan kalma ce wato larabci gwanin ban sha'awa ne larabci, duk kalmar da take bada wannan ma'anar ta girbi ita ma haka take zuwa da sigar guda biyu, kamar qataf da qitaf, girbin mangoro in wanda ake cewa tsinkan mangoro, kaga kamar girbi ne ai ko, to ana ce masa qitaf ko kace qataf, shi ma kaga bil fathi wa bil kasri, kuma ana ce masa ana cewa jazaz da jizaz, kamar yanke zangarniya kenan, ana cewa jazaz a ce jizaz, ana cewa qitaf a ce qataf, ana cewa hisad ana cewa hafad, duk wannan yana daga cikin wato a yare ne wanda yake shi kansa yare ne mai hikima, Allah ta'ala ya ce yawma hasadihi, ku bayar da wato haƙƙinsa a ranar girbi, ranar girbi din nan ya dace ya zamanto a ranar ne ake fitar da haƙƙi, domin ran da mutum zai girbi, idan ran da mutum zai girbi ran nan zai kai abinci zuwa lambu zuwa rumbu, ko ba haka ba, dan kada ya ɓaci abincin da ka kai rumbu, me yake nunawa, ya nuna kan cewa kai mawadaci ne, har ka samu wanda zaka ajiye, ba wanda zaka ce yanzu ka gama da shi ba, to kaga ko wanda har yake da abin da zai ajiye shine ya dace a ce ya bayar da wani abu wanda yake haƙƙin Allah ga miskinai, wannan haƙƙin an yi sabani mai ake nufi a kansa, waɗansu suka ce abin da ake nufi zakka, daga baya bayanin ya zo a kan yaya miƙdarin zakka yake, yaya nisabin zakka yake, amma a Makka an ce a bayar da zakka bisa abin da wato ayoyi suka nuna na Makka, kamar kaga cikin suratul Fussilat Allah ta'ala ya ce wa wailun lil mushrikin alladina la yu'tuna az-zakat wa hum kafirun, wanda baka tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai, alladina la yu'tuna az-zaka, waɗanda ba sa bayar da zakka, haka zalika a cikin ƙarshen suratul Muzammil faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu as-salata wa atu az-zaka wa aqridu Allah qardan hasana, ku karanta abin da yayi gwargwado na Al-Qur'ani, wa aqimu as-salata, ku tsayar da sallah ku bada zakka, wannan sura ce ta Makka, saboda haka wannan ya nuna kan cewar wato hatta zakka ambatanta yana nan tun a Makka, amma ba a faɗi miƙdarin ta ba, da wane ne alƙadir, wato gwargwadon abin da za a fitar na zakkar, da kuma yawan abu, idan ya kai yawa nawa ne ake fitar masa da zakkar sai a Madina, amma wannan ambatan yin zakka a Makka ya zo, kuma shine ake nufi da alhaq ɗin nan, ku bayar da haƙƙinsa, haƙƙin da ake nufi shine haƙƙin da ake ba ma miskinai wa fi amwalihim haqqun lisaili wal ma'ruf wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi ga mai tambaya da kuma wanda aka haramta masa yin tambaya din kuma shine haƙƙin da yake sananne a wajen su tun a jahiliya kan cewa duk ranar girbi ran da ake raba wa miskinai ne kamar yanda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin suratu nun abin nan sanai sumu ala inna balawnahum kama balawna ashabal janna ashabal janna inna ma'abuta gona wanda Allah ya bamu labarin su Allah yake cewa fan talaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin suka tafi zuwa gonan nasu wa hum yatakhafatun suna koye fitar su da sassafe suna cewa Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin kada wani miskini ya shigo gonar ran da za ki girbi ne ku fitakar wani ya sani ku je ku girbin ku sai kawai ku je ku kai lambu ba wanda ya sani saboda me sanar saboda suna gudu da bayar da wa'atu haqqahu yawma hasadi dan ranar girbi wato al'adar su shine kan cewa ranar girbi miskinai suna zuwa wanda ba su da shi ba su da gona ba su da ikon da za su yi noma saboda haka za su zo ranar da ake girbi idan an yi girbi a ce to gashi ga rabanku na miskini da fakiri da miskini da ɗan makwabta da dangi duk za su zo ranar girbi to shine wannan haƙƙin da Allah ta'ala yake ishara gare shi wanda daga baya aka canza wanda daga zakka ta zo sai aka shafe wannan haƙƙi aka mayar da shi na zakka aka ce idan mutum yayi zakka idan mutum yayi noma idan ya kai rusuki guda biyar to zai fitar da al'ushur idan noman ruwan sama ne idan kuma yayi da roman da noman wato ban ruwa ne zai ba da nisful ushur wato kashi 1 cikin 100 idan da noman ruwan sama ne al'ushur abin da ake nufi da al'ushur 10% kenan kashi 1 cikin 10 to da aka koma Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kowane abun amfani na gona da aka samu ga irin wanda za a fitar ga irin zakkar da za a fitar masa sai ya zama to shine ma'anar shine ya fassara ma'anar wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙinsa ranar girbinsa waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar wajen cewa dukkan abinda ya zamanto amfani ne na gona indai an yi masa girbi sai an fitar masa da zakka shine mazhabar Abu Hanifa Abu Hanifa yace komai sai an fitar masa da zakka hatta wato karas idan kai noman karas ko tumatir in kai noman tumatir sai ka fitar masa da zakka a wajen Abu Hanifa kenan kuma daga cikin malaman mazhabar Imam Malik ibn al-Arabi ya karkata zuwa gare shi amma kamar yadda muka bayani lokacin da muka yi karatun izziya wannan kaulin ba shi da karfi kaulin jumhurin malamai shine mafi karfi wanda ke daga cikin su muka rinjayar da mazhabar Malik kan cewa dukkan abincin da yake ake rayuwa akan cin sa kuma ake iya ajiye shi a rumbu har ya shekara ko sama da haka ma wannan shine ake ba masa da zakka amma abinda ba a iya rayuwa akan cin sa abinda ba a iya rayuwa akan a ci daga gare shi kamar wato lemo ko kamar wannan abu wanda yake na marmari ne koda ana iya ajiye shi shi kamar wannan ba a fitar masa da zakka tunda ba za a iya rayuwa a kansa ba ba zai zamanto abincin da mutum zai rinka ci ya rinka rayuwa a kansa ba ana bada misali da kamar ɓaure ɓaure ana iya ajiye shi amma ba abinci ne wanda za a ci a rayuwa a kansa ba sabanin kamar dabino za a iya ci a rayuwa a kansa waɗansu kuma suna ganin ɓaure kamar dabino ne da za a iya ajiye shi ko kuma za a iya rayuwa a kansa amma ba za a iya ajiye shi ba ya ɗauki lokaci mai tsawo kamar dankali kaga dankali za ka iya rayuwa a kan dankali amma dankali ba za ka iya sa shi a rumbu ba idan yayi wata kila sati biyu in ka ci sa'a ya sati biyu shikenan sai ya ga soma rudewa to wannan babu zakka a wajen sa wannan shine mazhabar Malik kuma abin da yake rinjayar da mazhabar Malik da kan cewa wa atu haqqahu wannan haƙƙin sa ba wai yana nufin dukkan abinda aka yi girbin sa bane a'a yana nufin abin da yake zakka ta hau kansa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa a Madina ana noman kayan marmari ana noman kayan kulukutu irin su wato lansir din nan akwai shi da irin su a tuma a da a a da wato wannan wanda ake ce mata wani irin kurras ake ce masa ganye ne wanda yake ake cin sa kamar tafarnuwa yake da irin su albasa duk ana noman su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina amma bai karbi zakka ba bai ce in an yi noma in an yi girbin albasa a kawo zakka ba wanda ya nuna kan cewar rashin karban zakka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan waɗannan ya nuna kan cewa babu zakka akan su wanda yake ya isa raddi ga Abu Hanifa kuma shi yasa almajiran Abu Hanifa da suka zo suka ga Malik suka ce masa baya bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa hujja da aikin ƴan Madina yana barin sunna yana barin zahirin alqur'ani aka kawo masa hujja sai yace a gaban khalifa na khalifan musulunci a lokacin amirul mu'minin sai Imam Malik sai ya kira mutane yace zo kana da gona yace gonar tawaye yace gona ta kakana na gaje ta daga wajen babana shi kuma ya gaje ta daga wajen babansa kuma shi wannan baban nasa kuma kakana sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun kasance kuna ba da zakka akan abin da kuke noma na lansir da sauransu yace a ba ma bayarwa babanka ya kasance yana ba da zakka yace a ban ji yace yana bayarwa ba kuma ban ji ya ce kakansa yana ba da zakka ba yana ba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zakka wannan ya kira wani ya haka Abu Yusuf nan take sai yace a na bar maganar malami na dawo zuwa maganar kamali sai ya koma zuwa ga maganar sa saboda hujja ta bayyana a gare shi saboda haka wa atu haqqahu yawma hasadihi wannan ayar tana nufin a bayar da haƙƙin sa na daga wanda bayani yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine ake fitan masa da haƙƙi yawma hasadihi ranar wato girbi kamar yadda muka ambata waɗansu kuma sun ce haƙƙin nan abinda ake nufi shine wani haƙƙi ne wanda aka sanya ma a ba mu miskinai ba zakka ba amma aka shafe shi daga baya da aka farlanta zakka wanda yake shi ma in dai an yadda da cewa an shafe hukuncin duk ya kusanci da wannan ya kusanci da kauli na farko sannan Allah ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku yi barna barnar da ake nufi ana nufin barna wajen ci ai ku ci ku bayar da haƙƙin sa ranar girbi wala tusrifu kada ku yi barna wajen cin ba kada ku yi barna wajen bayar da haƙƙin ba dan waɗansu suna cewa abinda ake nufi kenan abinda ake nufi kada ku yi barna wajen sadaka shi kuwa abinda mutum ya ciyar kamar yadda Mujahid Ibn Jabr ɗaya daga cikin almajiran Ibn Abbas daga cikin a'immatut tabi'in yake cewa da kana da dutsen Abu Qubay za a mayar maka shi ya zamanto za a mayar da shi zinari ga mutum ya bayar da shi ga baki daya ya ciyar ya batar da wannan kudin ga baki daya wajen da'ar Allah ba za a ce masa wannan mabarnaci bane amma da zai amfani da sisi ko mudu daya ya batar da shi wajen sabon Allah ya zamanto mabarnaci irin masu wanda zai je wato ko da kwalba ɗaya yace zai saya ta giya ya ba mu masha yace ai shi baya sha amma abokansa ne ya zai zauna tare da su ya ba su ba kwalba ɗaya yace kuma ya bari kawai ba wani abu ba ba katon ya ba crate ya saya ba kwalba ɗaya yace kwalba ɗaya din nan ta mai da shi mabarnaci kuma ya saba ma Allah da wato yana daga cikin wanda suka aikata kaba'irud dunub domin shi israfi yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai abin da yasa ya zamanto cikin manya-manyan zunubai an masa wa'id an sifanta waɗanda suke yi da cewa ƴan uwan shaidan ne innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin mabarnata sun kasance sun tabbata tuntun dama ƴan uwan shaidanu ne al israf abinda ake nufi shine wuce iyaka waɗansu malamai sun fassara shi da cewa wato tajawuzul kafi min irda'in nafsi bi shahwati bi shay'il mushtaha ka wuce wato abinda yake shine wato gwargwado na daidai abinda yake shine iyakar daidai da abinda biji wato kake bukata min irda'in nafsi wajen wato faranta ma rai da abinda take so ka wuce abinda yake shine daidai duk abinda zaka wuce iyaka yanzu kamar a faranta kamar wato rai yana son ya ci abinci to amma idan ka ci har ya zamanto kan cewar ka ci abin ka wuce iyaka har ka kai kuma abin da ranka yake so wanda yake kuma wato baka bukatar sa alal misali Allah ya hana ka wannan alal misali mutum ka ci abinci wanda yake da nama bayan ka ci abinci wanda yake da nama ka ci ganyaye ka ci kuma abin da yake wato na washe baki shine dan lemo ko yar alawa alawa bayan ka ci wannan kuma sai ka ji kan cewa to ko babu abin da kake so kuma sai ka ci abin da zai saka kai tambele yanda kake so sai ka sai mutum zai ya ce zai kurbu barasa to wannan shine israf dan saboda duddai abin da rai yake so ne wato ka tafi daga ladda zuwa ladda baka san haddi ba wannan shine ake ce mai israfi abinda duk zai faranta maka daga wannan kai wannan kai wannan kai wannan ba tare da iyaka ba tare da kai maka kankan linzami ba wannan shine israfi abinda yasa kuma aka haramta wannan shine kan cewa shi rai bai san haddi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yamla jawf ibn adam illa turab ba abinda zai cika cikin dan adam sai turbaya amma in dai abin sai wato saboda ran dan adam wato iyakar za ka yi ban mamaki ga iyakar cikin mutum amma ranka abinda zai tsawwala masa cikin sa zai iya dauka abinda zai cika masallacin nan da za a zo a cika masallacin nan da abubuwan ban da abubuwan sha'awa da abubuwan sha'awa to mutum zai ta hawan nan yaron ne wanda aka ce wato zai ci abinci har ya ce iya ture ni domin ya kasa tashi saboda haka ran dan adam yake sai ya taba wannan ya taba wannan ba zai bai san ya ce zai tsaya ba zai ci ba sai dai kawai idan yana da saitsara akan ransa kuma shi yasa wato aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam bai taba cika ciki cika wata jaka wani burgami da yafi sharri bisa cikin sa ba dan yayin da mutum ya cika cikin sa to yanzu likitoci suna gaya mana yawan duk cututtukan da ake samu hawan jini ciwon suga ciwon kiba yawanci duk daga ci yace ne mutum bai san iyaka ba to gashi yasa kaga hanin yazo tun a cikin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda imamu bukhari ya kawo shi ta'liqan yake cewa kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhila ku ci ku sha ku tufata ku sanya tufa ku bada sadaka ku yi sadaka da abinda kuke da shi na dukiyarku min ghairi israfin wala makhila ba tare da barna ba tare da wuce iyaka ba israfi wala makhila ba tare da alfahari ba fita kama amma duk wani abu da zaka yi ya halaka saboda haka zaka iya cin duk wani abu mai dadi indai ka bar israfi zaka iya shan dukkan wani abu mai dadi indai ka bar israfi yana daga cikin israfi ka ci haram yana daga cikin israfi ka ci fiye da abin da yake sama da bukata yana daga cikin israfi yana daga cikin kuma israfi a wajen tufatarwa ka sanya tufa wanda yake zaka wuce haddin da shari'a ta yadda da ita ya zama to kan cewa ka ce ado ba zai yiwu ba sai idan ka sa tufa wanda yake za ta ja kasa ce in kai haka ka tsage tufar ka bata ja kasa ba ka sa ta daidai idan sawu sai a ce watakila ma talauci ne ya ishe ka ka kasa kara wato rabin ni abin nan rabin yadin dan ai maka tufa daidai gwargwado ko kuma telan ne yake sacewa ka ki biya shi daidai kudin sa saboda ka yace bari ya maka albusa yanke daga cikin yadin to in ka wuce in ka ce zaka wuce wannan israfi ne wala makhila kuma banda takama alfahari ka san waɗansu sai su ce a'a ayi abinci a ci a bari to shi ko barin abinci a cikin kwano ba a gama shi ba wannan israfi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ci abinci yana cin gabaki ɗaya yace ba domin baka san wanne abinci ne aka sanya masa albarka ba albarkan nan fa mu kula da ita ce ma'ana yana daga cikin albarka ka ci abinci bai sa maka hawan jini ba bai sa maka ciwon suga ba yana daga cikin albarka to mu yawanci abincin da muke ci ba albarkan muke ne ba so da kace ga mutum ka ci abincin ka je ka ci abin da zai zamanto maka tsatsuba ya zamanto shi ne dalilin kullun kana hanya asibiti saboda ba albarkan ka ci ba baka yi bismillah ba kun ci tare da shaitan ya jefa maka guba baka nemi albarka ba saboda haka abinda ka ci kawai ka ci aikin banza babu albarka to shi yasa cin abinci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine zai sa ka ci abinci na albarka kuma shi ɗaya daga cikin ka'idodin shine babu israfi dan haka mu kuli wato mu nisanci barna wajen cin abinci shine a ci abinci a watsar a ci abinci a bari barin yanda zai zama tokanci wani ma ba zai ci ba mutum in zaka ɗebi abinci ka ɗebi daidai wanda yake zaka ci ka cinye amma wani ana ganin wani a cikin al'ummar mu ana ganin idan ka ci abinci ka cinye abincin da ke cikin kwano kudin fis dauka kan cewa kai wato shi yasa wato ahlus sunna dinnan mai wata ne da kake ganin su su ko ba san ahlus sunna bin sunna suke yi ba haka dai dai abun jinga dan neman albarka din ba yunwa bace neman albarka ne ka ci daidai gurgurdo amma wadan sai su rinka ganin wannan aya ai bai san abin nan wato nuna wannan ya nuna ma ya tsani ba ku haka bane bin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta yi wanda ka bari dinnan anan albarkar take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ma in abinci ya zube a kasa daukan sa yake yana cinyewa saboda ni'ima ce bai kamata mutum ya tozarta ni'ima ba to duk wannan rashin yin sa yana daga cikin israfi wanda Allah ta'ala ya hana mai ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah jalla wa ala baya son masu israfi
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
الله يأتي ومن الأنعام حمولة وفرشا daga cikin kuma dabbobi na gida dabbobin ni'ima al'an'am sune wato al'ibil wal baqar wal ghanam sune wato da raquma da shanu da kuma tumakai da awakai wannan jinsin guda uku tumakai ana hada su jinsi ɗaya tare da awakai Allah ya ce ya halici daga cikin dabbobi na gida hamulatan dabba wanda ake iya dora kaya akan ta kuma hauta shine kamar wato raqumi wanda za a dora masa kaya ko kuma saniya wanda ita ma aka dauke ta wanda za a dora mata kaya wa farsha da kuma wato dabbobi wanda suke kanana kamar kananan raquma da kuma wato dan maraki wanda ba za a iya dora masa kaya ba da kuma kamar wato awaki da tumakai wanda ba za a iya dora musu kaya ba kuma duk Allah ya halice su amma kowanne da irin nasa ni'imar da Allah ya yi mana a cikin halittar su an kira su farshan saboda sun kasance wato suna kusa da kasa kamar yadda shimfiɗa take kusa da kasa ko kuma wato ana shimfiɗa su a kasa yayin da za a yanka su ko kuma wato dab wato gashin su ana mai da shi buzu wanda za a shimfiɗa shi a kasa kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da muka azurta ku daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wajen halaltawa da haramtawa ba tare da hujja daga Allah ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan makiyi ne a gare ku mabayyanin adawa ثمانيه ازواج su wadannan dabbobi da Allah ta'ala ya halitta a gare ku ya halice su halin kasancewar su wato dangi guda takwas dangi ne guda takwas min ga tafsilin dangin min al-dha'n ithnayn wa min al-baqr ithnayn daga cikin awaki dangi guda biyu maza da mata akwai mace akwai raguna wato akwai rago akwai tinkiya wa min al-ma'z ithnayn daga cikin kuma to awakai su ma dangi biyu da akuya da dan tauri kul azkarani harama amil untayin cuce ne musu ya rasulullah dangin su dangin mazaje guda biyu da rago da dan taurin su ne Allah ya haramta cewa ba za a ci namansu ba amil untayin ko ko dangin matan wato da akuya da tinkiya nabbi oni bi amma shtamalat alaihi arhamul untayin ko kuma abinda mahaifar su wato dangin matan guda biyu da akuya da tinkiya din suka kunsa shine Allah ya haramta. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin, ku bani labari, labari kuma wanda yake da ilimi, in kuntum sadiqin, idan ku masu gaskiya, kun kasance masu gaskiya, masu gaskiya a cikin da'awarku da kuke yi cewa Allah ya haramta waɗannan abubuwa. Wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqr ithnayn, ga sauran kuma dangin guda hudu, daga cikin raquma ithnayn akwai dangi guda biyu shine da wato raqumi da taguwa, wa min al-baqr ithnayn da kuma wato shanu su ma dangi guda biyu da sa da saniya. Qul adzakaraini harrama am al-unthayayn, ce ne musu shin mazajen guda biyu wato da raqumi da sa sune Allah ya haramta, am al-unthayayn ko kuma matan da saniyar da taguwa. Amma istamalat alaihi arhamul unsayain, ko kuma abinda ke cikin mahaifan su wato matan guda biyu da wato da raqum da ita taguwa da kuma saniya. Am kuntum shuhada idh wasaakumullahu bihadha, ko kuwa ku shaidu ne yayin da Allah ya muku umarni da wannan cewa ga abinda ya haramta, ga dangin da ya haramta, ga dangin da ya haramta. Faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba, to wane ne yafi zalunci yayin da ya zamanto ba su da jawabi, tunda ba masu shaida bane, ba su da hujja cewa Allah ya haramta wannan, sai Allah ya ce to tunda ku haka ne, wane ne yafi zalunci daga wanda ya kira ma Allah ƙarya yayin da yace Allah ya haramta wannan, Allah ya haramta wancan. Li yudilla an-nasa bighairi ilm, yayi wannan kiran yawan ya kiru wannan ƙaryar, li yudilla an-nasa bighairi ilm, dan ya bitar da mutane ba tare da ilimi ba. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin, to Allah kuwa baya shiryar mutane waɗanda suke azzalimai, musamman ma wanda suka fi kowa zalunci. Wannan wato Allah ya tunatar da mu da kuma jinsin ni'imarsa da wato dabbobi na ni'ima, sune yace daga cikin su ya halitta mana, ya halicci dabbobi waɗanda suke masu ƙarfi, masu ɗaukan kaya, sune kamar raquma waɗanda suke manya da kuma wato shanu waɗanda suke manya, kuma ya halicci waɗansu waɗanda suke su kuma wato ƙanana ne, amma amfanin su shine mu ci daga cikin naman su, mu yanka, sannan mu yi amfani da su wajen shimfiɗa, wato da buzun su wajen shimfiɗa, da kuma gashin su shima wajen shimfiɗa. Allah ya ce kullu mimma razaqakumullahu, wajen cewa ku ci daga abin da Allah ya azurta ku, akwai wannan shima wannan umarnin kamar yadda ya gabata ne a cikin wancan, kullu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu, shi umarni ne da yake nuni akan ibaha, wato ya halatta, wato halal ne a gare ku ci daga dukkan abin da Allah ya azurta ku. Wannan shine wato malamai suke daukan ka'ida al-aslu fil ashiya al-ibaha, asali a cikin dukkan abubuwa halal ne har sai haramci ya bayyana. Ba za ka so mu ce abu kaza halal ne, abu kaza halal ne, indai ba a ce ba haram bane halal ne, indai babu dalilin haramci to halal ne. Kamar yanda Allah ta'ala yake huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, shine Allah ya da halitta muku abin da ke cikin kasa baki daya, duk abin da Allah ya halitta halal ne, sai in dalilin haramci ya bayyana, ko babu mai haramtawa sai Allah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, sannan Allah nan ya gargade mu daga bin hanyoyin shaytan. Sai daga cikin hanyoyin da shaytan yake bi shine ya jingina ma halacci, halattawa da haramtawa ga kansa, ta hanyar wato waɗanda yake wahayi da su daga cikin waliyansa, su ne wato bokaye da mutanen da waɗanda ake sanyawa shamaki a wajen fadar wato gumaka, waɗanda ake bauta ma ba Allah ba, su ne za su ce ai kada a ci kaza, kada a ci kaza. In kana so ka san irin wannan hutuwa ta shaytan, ka duba addinin ƴan Hindu, babu wato mutane irin waɗanda suke shirka irin ƴan Hindu, wanda shaytan ya same su yanda yake so, za ka same su kullum daga sabunta addinin suke, yau ba sa cin wannan, yau ba sa cin wancan, yau ba a sa wannan, yau ba a sa wancan, yau ba a kaga mutun ya kirkiro wani abu da gashin sa, ko ya kirkiro wani abu da fuskar sa, dokoki waɗanda Allah bai sokar da sultani akan su ba. Tahlil wa tahrim sune khutuwati shaytan, hanyoyin shaytan, shi yasa wato yake da hadari ka haramta ma kanka abinda Allah bai haramta ba. Allah ta'ala ya a cikin karshen suratul nahl, bayan ya umarce mu akan cewa kan mu ci mu sha daga cikin abin da Allah ya bamu, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun inma harrama alaykumul maytata waddam, ya faɗa abin da ya haramta mana da cewa inma kadai ga abin da Allah ya haramta, sai kuma yace wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib, kada ku faɗa daga abin da harsunan ku suke sifanta muku na ƙarya, ku ce wannan halal ne, wannan haram ne, don ku kira ma Allah ƙarya. shi yasa zaka ga al-a'immatul mujtahidin rahmatullahi alaihim irin su mali masu ijtihadi malaman al'umma ba sa cewa wannan abu halal ne wannan abu harar ne haram ne suna jin tsoron su faɗi wannan sai dai suke wannan la uhibbuhu wannan uhibbuhu ina son kaza wannan ba na son sa ina kin kaza wani lokaci abinda suka yi din wato yana kaiwa zuwa ga haramci amma saboda babu dalili zahiri nafsi safi da yace abu haram ne da tsoron wannan ayar ba za su ce abu kaza haram bane kuka yin sai ga nan da nan mutum daga ya fara karatu daga ya dan dauki wata irin risala guda ɗaya ya karanta wata ilimi da turanci ce sai ce ina ba ai haram ne haram to wannan mu ji tsoron Allah da wannan Allah ya ce kada ku faɗa haka to yana daga cikin wato idan mutum ya faɗa haka ba tare da hujja ba to ya bi tafarkin shaytan shine Allah yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan kamar inda nan mashau Abdullah yake cewa ai fit tahlili wat tahrim kada ku bi hanyoyin shaytan wajen halatta abu da haramta abu wato ba tare da hujja daga Allah ba sannan Allah ya tunatar da mu da adawar shaytan a gare mu shaytan zahirin adawa ne a gare mu yana daga cikin adawar shaytan duk wani abu wanda yake zai amfane mu baya so shi yasa duk lokacin da mutum yayi sujada sai dan adam ya sai shaytan ya koma gefe ta kuka saboda tsabar adawa saboda ya san sujadar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya taba sujada sujada guda ɗaya face Allah ya dauka darajar sa ya yafe masa zunubi to shi kuma wannan kai yake kyashi wannan yake kyashi inda zaka san cewa shaytan makiyi ne yanda yake farin ciki da saki sakin aure saboda ya san abin da ke biyo baya na sakin aure ga inda aka ce an yi sakin aure tarbiya zaka iya lalacewa yara su taso babu tarbiyar uwa a gidansu ko kuma su taso babu tarbiyar uba a gaban su mace zaka iya shiga cikin wani hali na kakanikayi yayin da ta zamanto bazawara muna ganin yanda yawanci irin abubuwan da ke faruwa na barna a cikin al'umma saboda yawanci daga wajen zawarawa yake tasowa saboda tasirin rashin hakuri na kama kansu tunda sun riga da sun shiga cikin rayuwar aure yanzu kuma abin yazo ya zamanto ya hana duk dai mafasid da dama da suke zuwa a cikin saki to shi yasa shaytan yake alfahari da saki kamar yanda yazo a cikin hadisi shaytan ya kafa al'arshin sa a cikin ruwa sannan yana tura mutanen sa kowa idan yazo yace yayi abu kaza sai ce to ka kyauta yayi to kai wannan fa ya fada shi ma abin da kai idan wanda yazo sai ce ai ban gushe tare da shi ba ina zuga shi ina kumbura shi ina sa masa ina iza shi sai dai saki matar sa yace zo na sai dauki wato abinna alkaba ta girma sai ya sa mata kai ne wanda ake so to in banda adawa da yake da shi ga jinsin dan adam bai sa shi dan yin wannan to baya farin ciki hatta wanda yace ma baya farin ciki da wanda ya hana mutun yin sallah ba amma yana farin ciki matuka da wanda yasa akai saki saboda barnar da take biyowa baya to wannan duk irin waɗannan abubuwa ba wani abu ne illa zahirin adawa saboda haka yayin da kaga mutum yana jin kida yana wani limshe ido dan farin ciki dan jin dadi shaytan ne yake daza shi to kai kai makanka wa'azi yanzu yi shaytan da yasa nake wannan masoyina ne ko makiyina ne to makiyinka ne yayin da kace wannan abin sahabbar kai ya cewa ka samu wannan ya samu ka riga ka shiga cikin aljihunsa ya riga ya sa maka abinda zai dusa maka munafunci a cikin zuciyar baka da alqur'ani duk wanda ba ka kan cewa wato ya zamanto ba abinda yake so irin jin waka to da wuya kuma da wuya haje irin wannan suna jin qur'ani dan ba su da lokaci yayin da ya zamanto yake take ba abinda yake yace ya koshi yake shingida akan abin nan yake shingida akan kujera ko akan gado to ba abinda yake so maimakon yace zai ji alqur'ani ko ba abinda yake so sai ya ji wannan waka to wannan dina daga cikin wato adawar shaytan a gare mu dan haka mu kiyaye hanyoyinsa kamar yadda Allah ta'ala ya mana wasiya sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗannan dangi guda takwas na dabbobin ni'ima dangi guda takwas sune wato da rago da tinkiya kaga sune abba'an kenan da rago da tinkiya dangi biyu kenan sannan da akuya da dan taure hudu kenan sannan da raƙumi da taguwa shi da kenan sannan da sa da saniya kaga a kowane jinsi guda hudu akwai dangi biyu a cikin jinsin tumakai akwai jinsi biyu akwai dangi biyu da mace da namiji a jinsin awakai akwai dangi biyu a jinsin raƙuma jinsi biyu a jinsin saniya a shanu jinsi biyu dangi biyu to yayin da mushrikai suka haramta suka ce waɗannan mazajen su ne haramtattu ba za a ci su ba, ba za a tsora kaya a kansu ba, ba za a yi wani abu da su ba. Nan kuma gashi Allah ya ce ya bamu alhamula wal farsh, wanda za a tsora kaya ya bamu. Su kuma suka ce akwai alhami, shine namiji daga cikin wato a raquma, wanda yake yayi barbara har dan sama yayi barbara ya samu da, to sai a mai da shi hami, wannan haramtacce ne. To wanne ne idan Allah ya haramta namiji saboda wannan sifar, to ya haramta dukkan sauran mana daga cikin jinsi. Amma dan me za ku ware daga cikin raquma ku ce shi Allah ya haramta, ko kuma dan me za ku ce namiji Allah ya haramta bai haramta mace ba, yayin da kuma kuka haramta jinsin mata kuka ce wannan bahira ce. Me yasa daga cikin bahira din kuka zabi wata jinsi, kuka ce daga cikin awa, daga cikin rab, daga cikin taguwa ne, kuma daga cikin akuya, amma ba ku haramta daga cikin shanu ba? Me yasa kuka yi wannan ba ku yi wancan ba? Wato wannan ilzami a wannan, dan Allah ya nuna musu abinda wato abinda ake cewa a cikin mantiki, wato wato al-hukmu bit-tahakkum, cewa abun ku da kuke yi tahakkum ne kawai, akin tata ne a fada. Shi kuwa Allah dukkan shari'arsa, shi yasa ake neman, shi yasa ma ake iya kiyasi akan shari'ar Allah. So da shari'ar Allah ta tafiya ne da hikima, yayin da hikiman nan kaga mecece hikimar da Allah ya haramta abu kaza, to idan ka ganta a cikin sauran abubuwa sai ka tabbatar da wannan hukuncin ma yana cikin wacce. Haka hukuncin Allah yake. Yanzu kamar kaga wajen giya, me yasa aka haramta giya? Hikimar shine a tsare hankali. So da haka duk abin da zai gurbata hankali an san cewa shi ma hukuncin Allah ɗaya ne, haramun ne. Ka'idar Allah shine kan cewa wato dukkan abin da suke kama da juna ka ba su hukunci ɗaya, abinda kuma ba ka kama da juna kada ka ba su hukunci ɗaya. At-tawfiq bayna al-mutamathilain, abinda suke sun yi kama da juna ka ba su hukunci ɗaya. To wanda yake ko idan baka yi wannan ba, babu hikima a ciki. To shari'ar Allah babu irin wannan tanakubi da ke ci, wani irin wannan at-tahakkum, akintata a faɗa abubuwan da suke sun yi kama da juna amma ka hana su hukunci ɗaya. Domin wannan ana cewa yanzu kamar tsakanin awaki, tsakanin tumakai, ka zo ka ware waɗansu ka ba su hukunci, da wannan hukuncin ba za ka iya ba ma kowace tinkiya ba. Ka ba ma namiji ka hana mace, ko kuma ka ba ma da mace da namiji amma ka hana waɗanda suke cikin mahaifa. Tunda akwai waɗanda suke a cikin mahaifa suna cewa idan abin da ke cikin mahaifa ne, abin da ke cikin mahaifa na wato akuya ko na tinkiya, idan ta haifi namiji sai a ce wannan hukuncinsa ya halatta maza su ci amma kada mata su ci. Idan kuma ta haifi mace sai a ce to wannan fahim fihi shuraka, kowa da kowa zai iya ci. Menene ya sanya aka haramta, ya menene ya sanya aka haramta shi, aka halatta shi ga maza banda mata, kuma ɗayan aka halamta shi ga kowa da kowa? Babu hikima a ciki, babu dalili. Wanda shi yasa, wanda yake nuna kan cewa hukuncin Allah sabanin haka yake. Shari'ar Allah asalinta dukkan wani hukunci na Allah da ka gani, al-aslu, al-aslu fil illa maqulatul ma'ana, zaka iya fahimtar ma'anarta. Idan malamai sun duba abu sun kasa gane me yasa Allah yayi menene hikimar da ke ciki, suka kasa gane hikima, to su ce wannan at-ta'abbud ne. Haka Allah ya so ya mayar da mu bayi dami. Kamar alal misali, me yasa Allah ya ce mi sallar azhar raka'a hudu, sallar asr raka'a hudu, amma sallar asuba da take ita ce ma lokacin da aka tashi daga bacci ake da nishadi sai aka ce ayi raka'a biyu? Zaka iya gane wannan hikimar? Babu wannan hikimar. Ko dan ba zaka taba kiyasi ba, zaka iya kawo wata azhar din daban-daban da wannan azhar din ta Allah? To dama ba a nemi kai ba, shi yasa ma ba ma a so kai kiyasi a nan wajen. To sai malamai su ce wannan illata at-ta'abbud, Allah ya ce mu bauta masa ta haka, haka yake, haka yake so, kuma shine yake hukunci, shine yake da haƙƙin kuma yake hukunci domin komai nasa ne. To kaga ko waɗannan su abin ba nasu bane, na Allah ne. Shi yasa Allah ya bude ma da cewa wa huwal ladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa min al-an'ami hamulatan wa farsha, da nuna cewa wannan hukuncin nasa, waɗannan abubuwan nasa ne, mallakarsa ne. Kuma ka san al-milku, wanda yake da mulki akan abu idan yayi tasarrufi a shi yanda yake so, to wannan shine adalci. Amma zalunci shine kai tasarrufi a mulkin da ba naka ba. To su kuma abinda suka yi kenan. To shine Allah ta'ala bayan ya kafa musu hujja da kan cewa abinda suke yi tahakkum ne, wato kintata ce ana faɗa, babu wani wato dalili akan yi, sai Allah ya ce to abinda kuke yi ba wani abu ne illa kira ma Allah ƙarya. Amma bai faɗa musu haka ba, sai ya faɗa musu da abinda zai bayyana mana wani ƙarin ma'ana ta sanin wani hukunci na daban sai ce waye ya fi zalunci daga wanda Allah ya kira ma ƙarya wanda ya kira ƙarya ga Allah maimakon ya ce to in ku kun san haka to kun kira ma Allah ƙarya sai kawai ya ce to waye ya fi zalunci daga wanda ya kira ma Allah ƙarya domin na farko mu san cewa su da suke wannan abin sun kira ma Allah ƙarya na biyu mu san cewa babu zunubin da yake girma wajen Allah babu zalincin da yake da girma wajen Allah irin kira ma Allah ƙarya ka faɗa abinda Allah bai ce ba kace haka Allah ya ce to shine Allah kuma ya faɗi kan cewa yayin da mutum yayi da wannan dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah wato ai ma'ana wannan lam din waɗansu sun ce lam ce ta ta'lil amma waɗansu suka ce a lam ce ta sayrura wato sun kira ma Allah ƙarya wanda natijar kira ma Allah ƙarya din shine ya batar da mutane daga tafarkin Allah wanda yake wannan shine wajihi da yafi domin ba za ka ce idan mutum ya kira ma Allah ƙarya niyyarsa ba dan ya batar da mutane ba kace to wannan babu laifi za a iya yi kamar wanda suke cewa suna wanda suke salatu tambayar mu jajiya na wanda suke cewa sallolin dare din nan a ce yau raka'a hudu da karanta fatiha bayan an karanta fatiha qul huwallahu kafa 11 da sauransu kaga sai ce ai wannan ba dan mu batar da mutane bane dan mu sa mutane su bauta ma Allah ne to saboda haka kun ga wannan wato kenan wannan ayar ba ta hau kanmu ba tunda ayar tana zargin waɗanda suka batar da mutane dan su batar da mutane wanda suka kira ma Allah ƙarya dan su batar da mutane daga tafarkin Allah mu ko ba mun yi bane dan mu batar da mutane mun yi ne dan mu dawo da su hanyar Allah musa zai ta bauta to wannan bauta ce ai kira ma Allah ƙarya da kowace niyya kai zaka batar da mutane daga tafarkin Allah saboda haka lam din nan ba ta ta'lil bace lam ce ta sayrura ai karshe sun batar da mutane natijar shine ai sun kira ma Allah ƙarya natijar shine su batar da mutane daga tafarkin Allah domin waɗannan da kai sanya su ka zo ka sanya su ka ba su wani wurdi suna kai mai tsawo yayi ba sai sanya su kai bacci suka kiyin wurdin da yake da amfani suka kiyin sunna ta amfani ka batar da su ko baka batar da su ba da sun kwanta sun yi bacci akan sunna za su samu lada ko ba za su samu lada ba to amma da ka sanya su suna kai wannan ibadar baka batar da su ba za su tuba daga gare ta ba ibada ce wanda Allah ya ce ayi ba so da haka su gani suke yi bautar Allah suke yi kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin su raddun ba za a karba ba saboda haka ka batar da su ko baka batar da su ba waɗansu ba su yadda ba kenan ka batar da su dan ka dora su akan bid'a ka dora su akan bid'a tunda bid'a kuma bata ce saboda ka duk wanda ya kira ma Allah kariya da kowace irin kyakkyawan niyya da ita wataƙila ko dan bar dalilin bai bayyana bane shi yasa waɗansu suka yi shiru to ya zai wataƙila kan ba ansa eh ya zamanto ansa ba eh bace a'a ce to saboda haka duk wanda ya kira kariya ga Allah ya faɗa abin da yake ba shi da asali a cikin alkur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akan su yayi haka ne wanda karshen abin da yayi shine ya batar da mutane ya zamanto imamul balala ya zamanto limami na bata liman mai kai mutane wuta ba mai kai mutane aljanna ba to sannan Allah ta'ala ya gargadi yace inna Allah la yahdil qawmal zalimin Allah baya shirye da mutane wanda suke ba azzalimai wannan narko ne akan cewa ba za su samu taufiki ba shi yasa mu ji tsoron zalunci ɗaya daga cikin aqibar zalunci kenan zai hana mutum taufiki kun san taufik shine kaga gaskiya ka gane ta sannan kuma Allah ya baka ikon binta amma rashin taufik shine kaga gaskiya ka gane ta amma ka kasa tuba shi yasa duk wanda yake yin wato sako yaga ya kasa tuba daga wannan sabon daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata ya bincike shi shine bincike haƙƙin mutane akan sa musamman haƙƙin iyaye ya bincike ya alakarsa da iyayensa wataƙila ya shiga cikin haƙƙin su shi yasa Allah ya hana shi tuba domin hana tuba shine Allah kada yana daga cikin rashin shiriya kada ayi mutum muwafaka ya zuwa ga tuba to gashi kuma wannan ka'ida ce ta Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai Allah ya kiyaye mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسجل ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.